كثيرا. ما صارموا دما سلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم مدى تجد أدوار القوى وأنه شيشري مرسى البركة وأنه شيشري نمك جوات الدعاء تفسير القرآن جرمى أولا مثلا سنة بلال بن رباح أولا شكرا تبوكايا بدريوك ثلاثين تكرا شابقي جوات رمضان wanda yayi daidai da 2 ga watan June na shekara ta 2018 a wannan majalisi na 15 da rikicin majalisai wanda yake gabatar da wannan tafsiri mai girma. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya abin da za mu faɗa ya zama daidai, kuma Allah subhanahu wataala ya sanya ya zamanto kamar yadda yake. Allah ya sanya wannan tafsiri ya zama mai albarka ya kuma zama ambato mai kyau a bayan. Muna nan muna yin magana a kan iftar banu Isra'ila da irin yadda suka kasance suna jayayya da Allah subhanahu wataala, da irin yadda suka kasance suna jayayya da annabi Musa Allah subhanahu wataala ya ƙara tsira a gare shi. Jiya mun yi bayani game da da'awarsu da suke cewa idan Allah maɗaukakin sarki zai ƙona su, to zai ƙona su ne tsawon kwanaki 40, wato tsawon kwanakin da suka yi suna bauta wa ɗan mara. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su, inda ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya zamanto cewa ya saɓa wa Allah kuma har ya mutu bai turo wasu ɗan wuta ne, kamar yadda kuma saboda Allah adali ne wanda ya yi aiki na gari kuma ya yi imani da Allah subhanahu wataala imani na gaskace, to Allah subhanahu wataala zai saka shi aljanna kuma zai dawwama a cikin aljanna. Yau kuma za ku ci gaba da ni da Allah ya ɗauki alƙawari ga banu Isra'ila. Na la ta'buduna illa Allah, muke alƙawari da su cewa kada ku bauta wa kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, wa bil walidayni ihsana, kuma ku kyautata wa iyaye, wa zil qurba ku kyautata wa makusanta, wal yatama ku kyautata wa marayu, wal miskin ku kyautata wa miskini, wa qulu lin nasi husna, kuma idan za ku magana ku gaya wa mutane magana wacce take mai kyau. Waɗannan alƙawarraka da Allah subhanahu wataala ya ɗaukar wa banu Isra'ila alƙawarraka ne masu girma, wanda za ka iya cewa waɗannan alƙawarrakan su ne musulunci gaba ɗayan shi a taƙaice. Na farko, Allah subhanahu wataala ya ɗauki alƙawari a gare su cewa ba wanda za su bauta wa sai Allah. Bautar Allah subhanahu wataala shi ne ka aikata duk abin da Allah yake so, kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ya yi tariki da cewa abinda ake nufi da al'ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina, wannan shine wani abu wanda ya tattara duk abinda Allah subhanahu wataala yake so, na daga magana ne ko kuma na aiki ne sannan kuma abin da yake a bayyane da kuma abin da yake a koyi saboda haka wannan shi ake kira al-ibada Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya zai halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa kamar yadda yake cewa a suratul zariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ بَنْغَالِتُ مُتِنْ دَ الْجَنْبَ سَيْدًا سُبَوْتَاهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطْعِمُونِ بَانَا بُقَاتَ اسْتَأْذَرَ ثَانِي دَ وَنَا أَبُو كُمَا بَانِي دَ بُقَاتَ يَا زَمَنْتُو شِيَوَا سُنْشِيَتَنِي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَدَعَ الْأُمَّةَ دَ كَتَنِي تو مُنْ أَيْكَا مُتُ دَ شِيَوَا duk wata al'umma da ka sani mun aika musu da manzo wanda zai umarce su da su bauta wa Allah subhanahu wataala kuma ya zamanto cewa sun nisanci abubuwan da ba Allah subhanahu wataala ba a suratul anbiya Allah yana cewa wama arsalna min qablika min rasulin wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wani manzo da muka da ya zamanto mun aika kafin kai ba sai sai mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun ni kadai ne ba wani wanda ya cancanta a bauta wa sai ni sunan Allah wanda yake shine suna mafi girma mana Allah subhanahu wataala yana da sunaye masu yawan gaske amma a cikin sunayen nan nashi ba kamar wannan suna muka ce ba kamar wanne Allah to kaga shi kanshi Allah din ma'anarsa shine al-ma'bud shine ma'anar Allah mana wanda ya cancanta a bauta masa wanda ake bauta mai kamar yadda yazo a kira'a ɗaya daga cikin malamai yana karantawa waya zarka wa ilahata mana waya zarka wa ilahata waya zarka wa ibadata saboda haka Allah subhanahu wataala shine wanda ya zamanto cewa ya cancanta a bauta masa dan haka bauta Allah subhanahu wataala tana nufin kadaita shi ya zamanto cewa babu wani wanda ya cancanta a bauta wa in ba shi ba kamar yadda ya zo a hadisin Mu'adh bin Jabal lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa Yaman yake cewa innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab zaka je zaka taradda wasu mutane daga cikin ahli al-kitab falli yakun awwala ma tad'uhum ilay ya zamanto farkon abinda zai zamanto cewa ka fara kiran su a kai shine ila an yi washidullah a wata ruwaya kuma ila an ya kulu la ilaha illallah su ce la ilaha illallah don haka bautar Allah yana nufin kakkai shirka da shi a komai idan zaka nemi taimako a wajensa shi kadai zaka nema idan zaka zamanto cewa ka roki wani abu to zaka roki Allah ne kamar yadda yazo hadisi Ibn Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wa idza sa'alta fas'alillah ba za ka yanka na neman kusanci sai ga Allah subhanahu wataala la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah duk wanda ya yanka ga wani Allah Allah subhanahu wataala ya la'ance shi ya zamanto cewa Allah kadai kake jin tsoro Allah kadai kake fata a wajen shi Allah kadai kake tsarkakewa da bauta shi kadai kuma kake kira idan ka shiga cikin wahala wabil walidaini ihsana kuma mun yi musu wasiyyi mun dau alƙawari da su akan cewa su girmama iyaye iyaye sune mahaifanka guda biyu wanda suka zama sune sababin zuwan ka duniya Allah subhanahu wataala yayi wasiyyi da iyaye a gurare da yawa a Qur'ani a suratul Isra yana cewa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya Allah ya riga ya hukunta cewa ba wanda za a bauta wa sai shi wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye ya zamanto cewa an kyautata musu imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā idan Allah madaukakin sarki ya sa daya daga cikin su ya girma kuna tare to kakka gaya masa wata kalma mara kyau kuma koda su bini wa lā tanharhumā kada ka hantare su kar ka musu wulakanci wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ka dinga cewa ya Allah kai mutu rahama kamar yadda ni ma suka raine ina dan karami. Biyayya ga iyaye yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya samu albarkar rayuwa. Duk mutumin da bai gama da iyayen shi lafiya ba, ba zai samu rayuwa mai albarka ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci aka ji ya ce amin amin haka ko sai daga cikin amin din da aka tambaye shi sai yake cewa mala'ika Jibrilu ne yake ce mata duk mutumin da ya rasu iyayen shi amma bai yadda za su zama sababin shigar shi aljanna ba to Allah ya la'ance shi. Annabi kuma ya ce amin. Saboda haka Allah ya yi wasiki da iyaye a gurare da yawa. Wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amay an ishkur li walidayka ilayya al-masir. Mun yi wa dan adam wasiki da iyayen shi, mahaifiyarsa ta dauke shi rauni bisa rauni, saboda wata tun daga lokacin da ta dauki to ba ta da lafiya, akwai wacce ba za ta iya abinci ba, akwai wacce idan ta dau ciki to sai dai a dinga zuwa ma ana gaishe ta, amma ba wani abu da za ta iya yi, ba abin da za ta iya yi, sai dai a dinga zuwa ana mata abinci da sauransu. Saboda wannan azaba da kuma yanayin da ya zamanto cewa tana ciki. Za ka ga mata da yawa yanzu idan suna laulayin ciki abinci da yawa ba ta iya ci, wata sai ta je ta cikina masai tukunna sannan za ta ji daɗi, wata kullum a cikin kuka take, wata kullum tana cikin tofar da yau. Saboda haka wahanan ala wahani, wata ba ta iya bacci, kullum tana cikin bakin ciki. Akwai wani a wancinmu da muka zara a riski a Madina, inda matar shi ta dauki ki har kusan su matar ki kullun a wahalata, kullun ba jin dadi ba ta bacci. Saboda haka da ta haihu akwai ɗaya abokin namu dan Bauchi da suke tare, sai ce alaran mama yaran nan je bai ji ta ba kawai ka yanka shi. Yace kawai inda bai ji ta ba yaran nan kawai ka yanka shi. Saboda ya ga irin yadda aka yi ta ɗauki ba daɗi a tsawon wata tara ana ta fama, har su ma take har fita take daga hayyacinta, koyaushe dole sai in yana kusa da ita, in ba haka ba za ta iya turmushe cikin ya mutu. Saboda haka shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da cewa a kyautata wa iyaye, kamar yadda ya ce a cikin suratul ahzab hamalatu ummuhu qur'an wa wada'atu qur'an, ta dauke shi cikin wahala kuma ta sauke shi a cikin wahala. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, da rainan cikin shi da kuma haihuwar shi da zuwa a yayin shi tsawon watanni 30. Kaga wannan ba karamin wahala ba ce, tsawon watanni 30 din nan ba za ta iya yin bacci sanda take so ba, ba yadda za a iya bacci. Galibi mutum yana kara ganin gane mahimmancin mahaifiyar shi ne idan ya yi aure, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba mai yawan tafiye-tafiye ba ne irin mu, yana zama da masu shi koyaushe, to wannan zai sa idan ta ɗau ciki zai ƙara gane hakikanin wahalar da ake sha. Don haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske mutum ya dinga tuna wahalar da mahaifiyarsa ta sha. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani da ya tambaye shi wa ya kamata na fi kyautatawa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka, ya ce sewa, sai ya ce summa ummuka, ya ce sewa kuma ya ce summa ummuka summa adina ka fi adina, sannan wanda yake ji sai wanda yake ji. Da haka uwa ita ce ta fi cancanta ya zamanto cewa an kyautata mata, uwa ita ce ta fi cancanta ya zamanto an gaya mata kalmomi mai kyau. Shi yasa Allah ya ce wala taqullahuma uffin, kada ka gaya musu wata kalma ko yaya take. Shi yasa wani mutum ya ɗauki mahaifiyar shi yana dawaki da ita yana yawo da ita cikin Ka'aba, sai ya haɗu da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar, sai yake tambayarsa shin wannan abin da ya biya ta abin da ya mata, sai take cewa ina, ai koni shine dai dai na na kuda ma baka jiya ba wannan yasa zaka ga mutane da yawa wanda suka san darajar iyaye zaka ga irin yadda suke daraja akwai wani malamin mu Muhammad al-Mukta al-Shaqiqi kamar yadda suka faɗa an ce da ya aure ba sai da mahaifiyarsa ta rasu ta wajen shekara 50 amma da ya aure ba sai da mahaifiyarsa ta rasu saboda kawai ba ya so ya aure matar shi ta shagalar da shi daga yi wa mahaifiyarsa hidima akwai wani makusancin shi da muka yi karatu da shi yake cewa akwai wani lokaci da ya taho daga Jidda zuwa Madina saboda haka ya kusa Madina sai mai haƙƙin shi ta mai waya cewa akwai wani abu da ya ajiye ta manta wata gasar inda ya ajiye ba don kawai kai ya wahalar da mahaifiyar ta shi wajen kilomita 400 da wani abu kawai kana da motar shi ya je sai da ya ɗauko ya bata sannan ya sake dawo in mutum yana biyayya ga mahaifiyar shi da kuma mahaifin shi to wannan shi ne zai sa shi ma ya aiki da shi kamar yadda ya zo a wani hadisi da jama'a in gani ba da tabbas in gani da shi amma dai ya zo a cikin buhuyatul muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana cewa barru aba'akum ka barrukum abna'akum ku yi biyayya ga iyayen ku ma yayayen ku za su biyayya ga yi duk mutumin da kaga iyayen shi ba sa mai biyayya suna raina shi to in dai ka bincika za ka ga shi ma bai yi wa iyayen shi biyayya wani mutum kawai aka gane shi yana jin shi yana ta ƙara yana ta ƙara yana ta ƙara sai da suka zo daidai wani waje sai yake cewa da ɗan nashi ilahuna jarautu aki ya ishe ka iya nan saboda ni ma iya daidai nan na jawo babana da kai ma kasa wuce iya nan galibi inda ka ga mutum bai dace da yaya ba inda ka bincika da kyara ne in shi ma ya yi wa baban shi biyayya inda ka yi bincike haka za ka gani galibi tarihi ne yake maimaita kansa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala baya yin zalunci mutane su ne suke zaluntar kansu akwai wani da ɗan shi ya ɗaga shi sama zai nakaɗa shi da ƙasa sai da ya ɗauko shi zai ajiye shi a ƙasa sai ya ce mai ɗan dakata ni ma da newa babana ban ƙarasa da shi ƙasa ba saboda haka duk mutumin da yake san Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da yayaye masu biyayya su shi ma ya yi biyayya ga mahaifin shi wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da manya-manyan ayyuka na gari daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai birrul walidain akwai biyayya ga iyaye da akwai wani mutum da ya taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa zai je ya yi yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ayyun walida iyayenka guda biyu suna nan da rai sai ya ce na sai ya ce fa fihi ma fa jahi ka je ka yi jihadi a wajensu mana ka je ka yi musu biyayya ka yi musu hidima na haka in mutum zai tafi yaƙi in iyayen shi ba su ba shi dama ba to zai iya haƙura da zuwa yaƙin sai dai a gurare kusan guda uku yadda malaman fiqh suka kawo daga ciki shi ne idan abokin gaba ya zo garin na biyu idan liman ko shugaban garin ko kwamanda yelo mene shi yace wane da wane da wane da wane kure zai zamanto cewa kunta ta yayi amma in ba haka ba iyayen ka tace a karkace to za ka hakura ne karkace Allah madaukakin sarki yana cewa anishkurni wali walidayka ka gode min da ni da iyayenka wa ilayyal masir makoma izuwa gare ni amma duk iya tsananin biyayyar da Allah subhanahu wataala eh umarni da ai wa iyaye to idan iyayen ka suka umarce ka da sako ba za ka ji su ba wa in jahadaka ala an tushrika bi wa in jahadaka li tushrika bi mai da zuwa cikin suratul ankabut saboda haka ba za ka ji su ba shi kuma wancan yana cikin suratul luqman idan ya zamanto suka ce sai kai shirka da ni Allah subhanahu wataala yake kar kai musu biyayya na haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna mata'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne a gurin da ya dace da shari'a iyayenka kana bin sunna suka ce sabina ba za ka bi su kana wani aiki na lada suka hana ka in dai aiki ne na dole to ba za ka yi musu biyayya ba shine ma'anar wa sahibkuma fi dunya ma'rufa kuma wancan hadisin innama ta'atu fil ma'ruf innama ta'atu fil ma'ruf innama ta'atu fil ma'ruf saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa kar mutum ya wulakanta iyayensa da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka tambaye shi game da manya-manyan zunubai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa uququl walidai wa uququl walidai da kuma sabawa iyaye saboda haka sabawa iyaye shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke kai mutum zuwa wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zil qurba yana daga cikin wasiyoyi da aka yi musu akwai kyautata wa makusanta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da kyautata wa makusanta a gurare da yawa a cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa a nan haka kuma ya faɗa a cikin suratul nisa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ma'ana ba za ku taɓa samun albirru ko dai ya zama aljanna ko kuma wani abu mai kyau ba za ku taɓa samu ba sai kun ciyar daga abin da kuke so akwai wani mutum sunansa Abu Talha yana da wata gona wacce ake ce mata Bayruha wacce ya kusanta fiye da komai saboda haka sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so zai ba da ita saboda wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa da shi ya ɗauke ta ya ba wa makusantansa ya ce bab zalika malur rajulin da haka idan mutum yana da kuɗi ko zai fitar da zakka to abin da aka fi so shi ne ya zamanto cewa ya fara da makusantansa kamar yadda ya zo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa was-sadaqatu 'ala al-qaribi sadaqatun wa sila sadaqa ga miskini sadaqa ce kawai amma sadaqa ga wanda yake makusanci to sadaqa ce hada da sadar zumunci saboda haka in mutum zai yi sadaqa ko kuma zai yi wani abu to yana da kyau ya zamanto cewa ya fara da makusantansa annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye shi waye fi kamata ne biyayya gare shi sai ya ce mahaifiyarka sannan wa sai ya ce mahaifiyarka sannan wa ce babanka summa adina ka fa summa adina sannan ce muku kancinka ce muku kancinka ce muku kancinka ina fatan mun gane wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa da yawa zaka ga wasu suna yin kyauta da kuma sadaka ta neman suna ga muku kantansa suna da bukata amma sai je yana kaiwa ko wasu can na nesa wannan yana daga cikin kurakurai waliya tama yana daga cikin wasiyoyin da Allah subhanahu wataala yayi wa bani isra'ila shine su kyautata wa maraya idan aka ce maraya a cikin mutane ana nufin wanda mahaifinsa ya mutu kafin ya balaga saboda haka maraya dole sai ya cika waɗannan sharuɗan guda wannan baban shi tara su ba sunan shi maraya ba sannan wanda baban shi da baban shi duka suka mutu bayan ya balaga shi ma ba sunan shi maraya ba shi yasa suke yin wani shiri a rediyo suna cewa ba maraya saboda ne saboda sababin maraisu shine ka rasa wanda zai taimaka ma wajen tafiyar da rayuwarka shi yasa suke cewa maraya a cikin tumaki da awaki shine wanda ya rasa na wanda ya rasa uwa tunda uban ma ba a san shi ba balle ya kawo abin shi maraya kuma a cikin tsuntsaye fa na wanda ya rasa wanda ya rasa wanda ya rasa uwa da uba saboda su kuma da uwa da uban kowa yana iya zuwa ya nemo abinci saboda haka sai wanda ya rasa uwa da uba a cikin tsuntsaye shine ake ce masa maraya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiki da maraya kamar yadda ya zo a cikin hadisi yana cewa ana wa kafirul yatimi firjan ana wa kafirul yatimi firjan na tafi ni da wanda yake kula da maraya a sanna kamar haka muke ya nuna ɗan yatsunsa guda biyu kaga ɗaya yana kusa da ɗaya ba su da nisa Allah maɗaukakin sarki ya yi wasiki da maraya kamar yadda yake cewa a suratul baqara wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair suna tambayar ka game da marayu qul islahun lahum khair yin sulhu da kuma cimma maslaha game da su shine wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum idan ya zamanto akwai dukiyarka a hannun maraya kaga ba za ka iya ciyar da shi ba ko babu laifi ka dauki wani abu a cikin dukiyar maraya ka hada don a yi abinci wanda za a ci gaba daya Allah ya ce amma wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san wanda ya nufin gyara da wanda ya nufin banna mana da wanda zai bi wannan hanya ya ci dukiyar maraya da kuma wanda zai zamanto cewa ya yi ne ba don wani abu ba illa saboda cimma maslaha walau sha Allahu la'anatakum inda Allah ya so da ya wahalata wal yasta'fikil ladina Allah madaukakin sarki yana cewa waftalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ku jarraba marayu idan kuka gane sun shirye to kawai ku ba su dukiyar su wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbar kada ku ci dukiyar su ta hanyar banna wa bidaran an yakbar da kuma gaggawa ku yi maza ku cinye kafin su girma Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'ti duk mutumin da yake mawadaci to yi kokari ya nisanci wannan dukiyar wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf amma duk mutumin da yake fakiri ne to in zai ci dukiyar marayan da yake hannunsa to ya ci da kyautatawa Allah madaukakin sarki yake cewa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ولن تجدوا ظروف ان تنبر مرايبا يسمت يا مقومة لا تفتشي تسوما تيبو قريب بسورا ألا جمد مرايب لا أفرموش إلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا duk wanda yake cin dukiyar maraya da zalunci to yana cin wuta ne a cikinsa kuma za a saka ta a cikin tsira da aka da kyauta ta wa maraya da kuma biya masa bukatunsu yana daga cikin abubuwan da zai kawo alkhairi a duniya wal miskin Allah maraukakin sarki ya yi umarni da a kyauta ta wa miskin malamai sun yi saɓani ne ake kira miskini akwai wanda suka ce miskini shi ne wanda yake da abincin yau amma ba shi da abincin gobe akwai kuma malaman da suka ce a'a miskini ya ma fi fakiri miskini shi ne wanda bai samu abin da zai wadace shi ba saboda a cikin surat nisa aya ta tabbatar da cewa akwai miskinai waɗanda suke da jirgin ruwa kaga wanda mai da abincin gobe ba zai mallaki jirgin ruwa ba lokacin da annabi Musa ya haɗe da Hannuru kuma ko kuma Khidir ya zamanto cewa ya ɓalla allon wani jirgin ruwa annabi Musa ya zargi ya ce yake masa bayani yake cewa wa amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun yake wannan jirgin ruwan da ka gani na wasu miskinai ne ba a wasu ana yi ba na suna ɗan aibanta ta na rage mata kima saboda akwai wani sarki yana nan duk wata jirgin ruwa wacce ba ta da matsala yana ɗauki ta ku kulu linnasi husna na malam ban san abin da ka mallaka ba ban san abin da ka mallaka ba amma dai ka ga tarifin malla ya ji duk bayan ta wannan bai samu abin da zai wadace shi ba to ban san ka samu komai da komai mota hawa ta kace gidan da kake zaune naka ne kana da kuɗin kashewa muhimman matsalolinka na yau da kullum kana samu kajiya in ka samu wannan shi ne ka fita daga cikin miskiya Allah mana wajen sarki ya yi umarni da kyautatawa miskinai Allah yana cewa cikin suratul balad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa hadaynahu yake falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aw tam ko yayin a wata rana da ake yi mu ake cikin wahala wa ya kamata ya tiya yatiman ya ce da maraya wanda yake makusanci au miskinan ramatrafa kaga shi ma yadda miskinai yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu girma Allah madaukakin sarki yana cewa innal abrara yashrabuna min ka'atin kana mizajuha aynan yashrabu biha ibadullahi yufuna bin nazir yana faɗan sufofin muminai wanda za su shiga cikin aljanna na farko shine yufuna bin nazir in suka yi bakance suna ciyarwa yufuna bin nazari wa yakafuna yawman kana suna tsoron wata rana wacce sharrin ta yake mai karkashi wa yuqimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إنا نخاف من ربنا سبو داك الله سبحانه وتعالى يعطي شروجا شهد مسكيني دم تمن جاء إيه شهد مسكيني وأن دباس لشي فالله سبحانه وتعالى زي ما يمتع أنه صلى الله عليه وسلم ينا سواه kullum akwai wasu malaiku guda biyu da suke tashi sai zai ce Allahumma a'ti mursikan khalaqan ya Allah duk wanda yake ciyarwa Allah kamar yan mata sai kuma zai dinga cewa ya Allah duk wanda baya ciyarwa Allah ka haɗa shi da ta masa cikin sarki ya sanya daga cikin abubuwa waɗanda albarka za ta zo maka shine ba kamar sadaka. Annabi yana cewa mana tsasa malum min sadaka, dukiya ba ta taba tawaya ba ko kana ba da sadaka. Dan haka duk lokacin da mutum yake ba da sadaka, Allah subhanahu wataala zai farara maka albarka a cikin dukiyarsa. Wa qulu linnas ku dinga gaya wa mutane magana wacce take mai daɗi. Mana duk lokacin da za ku yi magana, to ku faɗi magana wacce take mai daɗi. Ba a san kakkautar magana, kamar yadda wani daga cikin mawaƙan Larabawa yake cewa, ya bunayya innal birra shay'un hayyunun wa wajhun taliqun wa lisanun layyinun. Ya kai ɗana, ba wani abu bane kyautatawa da kuma alkhairi da biyayya face sakin fuska da magana wasu take mai taushi. Wani lokaci Yahudawa suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce, assalamu alaika, me ma'ana assalamu alaika? Mutuwa ta tabbata a gare ka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaikum. Kuma haka nan Aisha ta mayar musu da kalmomi masu zaki. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ce Aisha ki sauƙaƙa. Sai ta ce, baka ji abin da suka faɗa bane? Sai ta ce, ni kuma ba ku ji abin da na faɗa bane. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da nan Aisha, ya Aisha irfi'i fa inna Allah idza arada ahla baitin bi khairin dallahum ala rizq. Ya ce Aisha, ki dinga sauƙaƙawa duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya so su mutanen gida da alheri, su sai ya shiryar da su zuwa ga sauƙaƙawa. Yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske, har a wa'azi idan mutum zai yi, to ya dinga tausasawa mutanen da yake mutuwa. Wannan shi ne zai sa ka anshi wa'azinsa. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a suratul Taha, lokacin da ya aiki Annabi Musa da Annabi Harun zuwa Fir'aun, fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Fir'auna fa kan garare ne, kuma Allah ya san ma ba zai imanin ba. Tunda Allah subhanahu wataala yana da komai da komai a ba, amma kuma Allah ya ce a gaya masa tattausar magana, la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha. Babu mamaki ya ji tsoron Allah, babu mamaki kuma ya wa'azi. Ba yadda za a yi kana wa'azi idan ka hau mumbai ka dinga kiran mutane da sunayensu, kana ce musu ɗan bid'a, kana munanta su da siffofi kuma sirika, zai yi wahala. Saboda Allah subhanahu wataala ya yi ɗan adam da cewa baya san wanda zai aibanta shi. Allah yana cewa suratul Isra, walaqad karramna bani adam, tabbas mun girmama ɗan adam, mun kimanta shi, mun kuma ɗaukaka shi. Don haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske, kyakkyawar magana, kyakkyawan lafazi yana sawa mutum ya zamanto cewa ya shiga ya samu shiriya. Kyakkyawar mu'amala, akwai mutane da yawa da suka shiga musulunci saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya magana yana kuma da kyakkyawar mu'amala. Umama bin Affan lokacin da aka ribato shi aka zo aka daure shi a wani guri, kawai in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce zai gaya masa kalma mai kyau, wannan kawai shine babban dalilin da yasa Umama ya musulunta, ya anshi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Dan haka kalma mai kyau da yin ladabi lokacin da za ka yi wa wanda ya saba maka raddi, wannan yana daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya zamanto cewa ya yi biyayya gare ka. Imamu Ahmad bin Hanbal da shi da Yahya bin Ma'in akwai wani lokaci da suna tafiya sai suka ga wani koho mai iya alwala, sai suka rasa yadda za su koya mai alwala ne, sai suka je wajen shi suka ce mata, mun samu sabani da abokina, mun yi gaggawa wane ne ya fi alwala a cikinmu, da shi ne muke so ka yi mana hukunci. Sai Imam Muhammad ya yi alwala, shi ma ɗayan ya yi alwala, suna gamawa ya ce duk sun fi iyawa. Kaga sun koya mai alwala ta hanyar jama'a, amma yanzu za ka ga da yawa wani mai wa'azi idan ya zo zai wa'azi sai ya dinga bugya mutane, yana nuna ba su san komai ba, zai yi wuyar gaske kuma mutane su bika. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala a yadda ya halitta ɗan adam, ya halitta ɗan adam yana son wanda zai kimanta shi, ko yaro ne ɗan ƙarami ɗan shekara uku da wanda zai gan shi ya jawo shi ya zauna da shi a kan cinyar shi, da kuma wanda zai gan shi ya ce kai tashi ka ba mu waje ya kore shi, ba za su taɓa zamantowa ɗaya ba. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wasiya da kyautatawa, kamar yadda Annabi yake cewa inna Allaha yuhibbu ar-rizqa, Allah yana son kyautatawa, wa yu'ti 'ala ar-rizqi ma la yu'ti 'ala al-unsi wal-shitta, Allah yana bayarwa ta hanyar kyautatawa abinda baya bayarwa ta hanyar tsanantawa. Wa aqimus salata wa atuz zakat, kuma mun yi musu wasiki da ya zamanto cewa sun tsayar da sallah sun kuma ba da zaka, kuma yadda Allah yake cewa a suratul ma'ida, ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم. الله يرقى القوي بني إسرائيل إنا تاردوا أما يمشي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم فكتين تسلى فكتين بعد زكاة فكتين إيماني دا من ذنينا ثم تولّيتم إلا قليلا منكم أما سيكوكا جويا بايا سيئمت لأنك تشوك وأنتم مؤردون كنا ما سبجروا مني بياني أكن زكاة سلا أبايا سيئلا يكتشوا.
وإن أخذنا ميثاقكم لا تسبقون إلى
ka ambata lokacin da muka riki alƙawari gare ku, muka yi alƙawari da ku cewa la tasfikuna dima'akum, ba za ku dinga kashe junan ku ba, shi ne ma'anar la tasfikuna dima'akum, ba ana nufin mutum ya kashe kansa ba, ana nufin ma'ana kar ya kashe ɗan uwansa. Mai da Allah subhanahu wa ta'ala me yake cewa a can baya da muka karanta faqtulu anfusakum, ba za mu ce ku kashe kawunanku ba, a'a ku kashe junanku. Kamar yadda Allah yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ana nufin kada tashin ku ya ci dukiyar tashi. Thumma aqrartum wa antum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kada ku dinga fitar da junanku daga gidajenku. Thumma aqrartum wa antum tashhadun, sannan kuma kuka tabbatar da haka, kuka yi ikirari wa antum tashhadun, alhalin kuna masu shaidawa, kun shaida kun yadda cewa haka ne, amma kuma ba su cika alƙawarin ba, sun ma'antum
وتكفرون ببعض
ثم انتم هؤلاء كودن can da ga ku can da Allah madaukake sarki ya dauki alƙawari da ku amma ce ga shi taqtuluna anfusakum kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu bangare wasu jama'a daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakawa wasu a kan su ta hanyar zinidi wal uduwa da kuma wuce gona da ini malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne game da yahudawa waɗanda suka zamanto cewa suna taimakekeniya da ƙabilun madina akwai ƙabilu manya guda biyu a madina wato aus da kuma khazraj saboda haka su aus suna da waɗanda suke taimaka musu a cikin yahudawa su ne banu qurayza da kuma banu nadir su kuma khazraj suna da waɗanda suke taimaka musu a cikin yahudawa su ne banu qaynuqa saboda haka idan yaƙi ya samu tsakanin al-aus da khazraj za ka samu cewa banu nadir da kuma banu qurayza za su iya zuwa su taimakawa za su iya zuwa ya zamanto cewa sun taimakawa aus ta yadda kuma su kuma banu qaynuqa za su taimakawa khazraj ta inda in aka haɗu da juna zai iya yi wa bayan hude ya kashe bayan hude Allah subhanahu wa ta'ala a cikin at-taura ya ɗauki alƙawari a kansu a kan abubuwa guda na farko kar su kashe junansu mana kar bayan hude ya kashe bayan hude na biyu shine idan wani bayan hude aka ribace shi to su haɗa kuɗi su fanso shi wannan su ne abubuwa biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alƙawari a kansu amma sai suke yin ɗaya ba sa yin ɗaya idan aka samu wani bayahude ya zamanto an ci shi da yaƙi za su haɗa kuɗi a fanso shi amma kuma suna yaƙar junansu tunda in suka taimaka wa aus tunda banu qaynuqa in banu nadir da banu qurayza suka taimaka wa aus tunda banu qaynuqa suna ɓangaren khazraj zai iya yi wa wani daga cikin banu nadir ko wani daga cikin banu qurayza ya kashe wani daga cikin banu qaynuqa saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in yatukum usara tufaduhum amma inda za a samu ribatattun yaƙi to tufaduhum za ku fanshe su za ku haɗa kuɗi ku karɓo su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali kuma fitar da su daga gidajensu an haramta muku an haramta muku fitar da su an haramta muku ya zamanto cewa kun yaƙe su afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kun yi imani kenan da wani bangare na at-taura kun kuma kafirce wani bangare idan aka yi musu bayani aka ce musu ashe ba akwai a cikin at-taura ku cewa kar ku kashe junanku ba sannan idan an ribaci sashi to ku yi kokari wajen ɗebo dukiyar ku wajen fanso shi sai suke ai muna yin wannan to me isa ba ku yin wancan sai suke ba ma so mu tabar da waɗanda muke taimakawa shi yasa Allah subhanahu wataala yace a nan gurin afa tu'minuna bi ba'dil kitab ya yasa kuke yin imani da wani sashi na littafi ta yadda cewa kun yi imani idan aka ɗauki bayahudi aka ribace shi za ku yi ƙoƙari wajen karɓo shi amma kuma ta ɓangaren abin da yake da alaƙa da yaƙar bayahude wannan alƙawarin ba ka cika kama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya duk wanda yake aikata wannan a cikin ku to bai da wani sakamako sai kunyata a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab a ranar alqiyama za a koma da shi izuwa azaba mai tsanani wama Allahu bighafilin amma ta'malun Allah bai zama rafkananne ma game da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah yana gani ulaika
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
أولئك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وأن السوني وأن دا ستكيكي تراي والدنيا أقل لاهرة تبدا سنزعي تتيم كاوا أبو خلصو بيدا سيدي يا جعل الله سبحانه وتعالى إن سنزعباك فلا يخفف عنهم العذاب بزاء التقى سوق قاموس أعذاب أبا ولا هم ينصرون كما أبلا أتيمكي سبا نعم
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما
ولقد آتينا موسى الكتاب تبت من باو النبي موسى للتاتي شيني التوراة من باو الكتاب التوراة دنيا زمن سو شريعة ويدين يسوع التنباية ولقد آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تعقدون دنيا زمن سو كن شريعة يهودا وقفينا من بعده بالرسل أباين النبي موسى ما كم من أيكو وسمن زنن فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتشوى كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي بنو إسرائيل النباوان يتشوى غبانتس للغة كندا وانا النبي يموتو توسي أسامو وانا النبي كما سي زمن تشوى ياتش saboda haka wannan shine abin da Allah yake idan haka shi sa su zaka samu annabawa da yawa ma a lokaci guda kaga yanzu annabi Musa kin yi zamani da annabi Harun tare ma aka aike su Yusa Uma suna tare shi ma kuma annabi ne kamar da wasu malaman suka fada kaga ga kuma Khidir shi ma Khidir a wajen wasu malaman annabi ne duk kuma suna zamani daya so kaga shine ma'anar shine ma'anar fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa suratul maida waj'ala fiikum anbiya'a ko Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa a cikin dan haka Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa idh qala musa li qaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'a ko idh ja'ala fiikum anbiya'a waj'alakum mulukan وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين كما قال الله سبحانه وتعالى يا فيفي تاسو لأن نباوة ياكم سنيا سنة جسكم وأن دا باب ما إرساء بنغرم النباوة سوى داكا الله مدوك السلسلتي أنا أمبرن يتشوى وآتينا عيسى بن مريم البينات يكما النبي إيسى مكباشي آيوي بيّننو مانا بايام وكمان زني دكاني سدى النبي موسى يكما مكا أيكوشي مكا كمباشي ayoyi bayyananu wanda wadannan ayoyin bayyananu da Allah ya bashi kamar yadda wasu malaman suka faɗa shine abin da Allah ya kawo a suratul maida da kuma a suratul al-imran da wasu surorin mai da Allah subhanahu wataala yake cewa uzkur ni'mati alayka wa ala walidayka ka tuna ni'imar da na maka da kai da mahaifiyarka idza ayyatuka ruhul qudus na ƙarfafa ka da ruhul qudus shine mala'ika jibril wasu kuma suka ce ismullahi al-azam amma da ya fi kama da ya zama mala'ika jibril saboda fadin Allah subhanahu wataala nazala bihi ruhul amin kaga kowa ya san wanda ya saukar da alqur'ani wanda aka yi sauko da alqur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine jibril ko innahu laqawlu rasulin bi quwwatin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bi majnun saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa tukallimun nas fil mahdi wa kahla kana yi wa mutane zance tun kana tsin mangoyo kamar yadda lokacin da ƴan uwan mahaifiyar suka kai kokonto cewa ta fita lafiya lau ita ba karo ba ita ba komai ba amma kuma ta zo da da ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki badiya kaga da sai kokonto kawai shi ta nuna sai ya fara magana inni abdullah atani alkitaba waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam. Saboda haka kaga wannan shine ma'anar yana magana yana tsimman gode bayan ya girma. Yana daga cikin ayoyi bayyananu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ufil mauta bi idhnillah, kuma shi yana rayar da matattu da izinin Allah. Wa ubrihul akmaha wal abrasa, yana kuma warkar da mai cutar kuturta da mai cutar makanta da izinin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum, ina ba ku labarin abinda kuka ci da abinda kuka bari a gida. Duk Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Isa waɗannan abubuwan, shine ma'anar albayyinat anan gurin, shine ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala anan da yake cewa wa ataina Isa ibn Maryam albayyinat, muka ba shi mu'jizozi saboda shi an aiko shi ne a lokacin da magani yake yin tashi. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi waɗannan abubuwa domin su zamo hanyar da za a imani da shi. Allah yake cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Allah madaukakin sarki yake ba mu labari game da irin abubuwan da su banu Isra'ila suke yi duk lokacin da manzo ya zo musu da abin da bai daidai da su da son zuciyarsu ba, kawai sai su girman kai. Fa fariqan kazzabtum, wasu ƙaryata su irin yadda suka ƙaryata annabi Musa, da yawa sun ƙaryata annabi Musa. Wa fariqan taqtulun, wasu kuma sai ku kashe su irin yadda aka yi wa misali a annabi Zakariya da annabi Yahaya, su duka kashe su. وقالوا قلوبنا
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
وقالوا قلوبنا غلف, haka wasu malaman suka karanta. Abinda ake nufi da غلف shine ma'ana abinda suke cewa shine qulubuna غلف, mu zukatanmu a rufe suke, ba abinda suke fahimta. Akwai kuma malaman da suka karanta, masu kira'a da suka karanta wa qalu qulubuna ghuluf ghuluf. Saboda haka in ka karanta da ghuluf, ma'anarsa shine mu zukatanmu sun cika da ilimi. Dan haka ya Muhammadu, da kai da ire-irenka duk ba mu da buƙatar ilimi, shine ma'anar ghuluf. Ko dai wacce kira'a ce, to Allah ya ce ba haka ba ne, bal la'anahumullahu bikufri. Abinda yake faruwa shine Allah ya tsine musu ne saboda kafirin da suke da shi. Fa qalilan ma yu'minun, dan haka ɗan kaɗan daga cikinsu ne suke yin imani, ba sa yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata. Kuma dai mafiya yawancin mutane kuma fasikai ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kada. Allah ya bamu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so. Gobe muna da lakka a biyu Zaria, saboda haka babu karatu gobe. Insha Allahu ta'ala za mu sake haɗuwa da ku idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu jibi. Amin. To, wasu malaman gaskiya sun karhanta hakan, saboda zai jawo mutum ya dinga motsi yana sallah, kaga zai juye shafi. In ya zo sujjada zai aje, idan ya zo ruku'u zai yi haka haka. Idan haka gaskiya in dai akwai liman tsayayye wanda zai yi karatu da ka, to shi yafi kamata a gabata, ba wanda zai riƙe Qur'ani. In dai akwai tsayayye wanda ya zamanto cewa zai iya yi da ka, to kawai a gabatar da shi a kyala wanda zai riƙe Qur'ani, saboda hakan sai zamanto ya sanya an fita daga sabanin malamai. Tare da shi akwai malaman da suka halatta, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yana riƙe da jikanyarsa Umama, amma dai gaskiya barin ya riƙe Qur'ani shi ne abin da ya fi. Wanda kuma ya fi tsanani shi ne mamu ya riƙe Qur'ani, za a zo kuma mun su riƙe Qur'ani suna kallo, wannan gaskiya zai iya ɓata sallah, saboda ba a san yawan motsi a sallah. Shi liman kaga zai iya zama lalura shine bawan da yake amma dai daga cikin manyan kurakurai kaga akwai limamai guda biyu waɗanda duk suna iya yin karatu da ka amma kuma saboda ƙarfin hali ya zama to sai an sa shi kuma yana riƙe Qur'ani yana yi saboda kila ana jin tsoron an hana shi neman shi zai kawo shi ko kuma ya daɗe a masallacin ba a zuwa ɓata mai rai na'am. Wannan ina ga ai mutane ba sa bukata ai muku fatawa a kan wani ina ga hukuncin a fili yadda ko yawwa a yanzu ba wanda ya san cewa wannan aikin akwai matsala wannan aikin akwai wani kokunto yanzu da yawa yanzu misali akwai abin da malamai uku suke ce mai kiyasul aula in ka ta je biyu ke tana karatu ko ta je jami'a kaza tana karatu ta je ta lallace wani ya mata wannan ba tana kusa da kai kawai a wuyi ne to ina kuma ga wacce ta tafi ƙasar waje ba wanda yake ganin ƙasar da ba ta musulunci ba komai ba tsakani da Allah da kaga wannan ayar da muka karanta ta biyun ƙarshe da Allah yake cewa ulaika allazina tarau alhayata ad-dunya sai ce ne na waɗannan su ne waɗanda suka canza rayuwar duniya a kan lahira suka fifita ta wala da yawa daga cikinmu daidai wannan ayar ta hau kanmu yan sai ka ga mutum baban shi talaka shi ma ya yi karatu a makarantar talakawa amma dan kawai ɗan shi ya ji turanci sai ya ɗaukan shi ya kai shi makarantar kiristoci sai ya ce wai idan ya kai shi makarantar hausa ba zai iya turanci ba to ta ina aka ce sai ya turanci mutum zai shiga aljanna kuma ni a yadda nake ɗaukar karatu ni mu yanzu misali mu yanzu malaman jami'a ne a yadda nake ɗaukar karatu wallahi tauhidi ne na Allah gashinan za a ga yaran masu kuɗi sun yi karatu a firamare kuma galibin har yanzu ƙarshe za a haɗu da su a yunibasitin gwamnati da yawa daga cikinsu sai ka ga gara ma 'ya'yan talakawan da su da yawa gashinan muna koyar da su za a ga gaba ɗaya karatu tun daga firinoziri ta kuɗi ya yi amma kuma ya zo jami'a yana yin a biyu ko yana biyu ce amma ba za ma ka bambance shi da ɗan talaka ɗaya ba. Ala kulli hal yana da kyau mutum ya dinga tuna lahirarsa yanzu ka ɗau ƴarka ka kai ta karatu ƙasar waje ba don wani abu ba illa kurin saboda ta samu turanci ko don ta samu digiri sai wannan haɗari ne sosai wani wata ran bai ankara ba kawai ya ji kukan jariri a gidan shi saboda haka sai aka ce a yin shi ce da take jami'a ta sassan romai da shi wani na ga yayi rubutu a facebook wata tsohuwa tana tafiya da wani yawo sai ta je kasuwa sai aka ji tana kiran yaron tikiri suke ne suke tambayar ta menene ya aka yi wannan yaron sunan shi tikiri ita ce wallahi shi kanya ta ce ta je yana ba su ke karatu shi ne ta samo shi saboda haka shi ne dalilin da ya samu ke kiran shi da gini to kuma da alama talakawa ne don haka ba ta ma damu ba saboda haka haka ake wa yaron lakabi da gini gaskiya lamari akwai halatta sosai ni dai tsakani da Allah da karatun mace a jami'a da yin aikin gwamnatin mace duk mutumin da Allah ya rafa wa asiri to in dai akwai yadda zai yana da kyau ya nisance su duka biyu duk wanda Allah ya rafa wa asiri basic knowledge mace za ta iya sani daga primary zuwa secondary jami'a galibi ana yi ne don neman kuɗi ba wanda yake yin digiri don Allah galibi ima haka ne ko na ba wanda yawanci ba wanda yake digiri don Allah yawanci ilimi ne na neman kuɗi gara ma ina addini ne ko mutum bai aiki ba ya samu riba amma ka karanta physics ko chemistry ko home economics ba kai aiki ba me fa'idar shi na ba shi da amfani idan aka ga in dai haka ne ka ga kenan aikin mace idan mijinta yana da dama yana da hali to barin sa shine galibi kuma matan da suke aiki ba suka je ya yi ya kamata galibi da yawa ana yawan samun fitace-fitacen aure in je mace tana yin aiki saboda ne saboda ai aya ce ta nuna haka galibi mutum yana samun saitara akan matar sa ne da abubuwa shi abu na farko shine at-takdirul asl mana Allah subhanahu wa ta'ala tunda farko ya fifita jinsin namiji akan jinsin mace abu na biyu shine in mutum yana ciyar da matar shi tana aiki kana aiki amma wani abun ka hana ta za ta je ciwa kanta da haka dan ta saba maka a banza wallahi da yawa galibi matan da suke aiki ba sa damuwa dan su bata wa ran mijinsu saboda wannan abin da kake wa matarka yana daga cikin dalilan da take sa ta girmama ka so ba sa mata tana da wasu hanyoyin da haka ni dai a ra'ayina duk mutumin da yake da hali yake kuma da yadda zai in ba irin aikin likitanci da wasu ayyuka masu mahimmancin gaske ba abin da ya fi shi ne kai ya ban matar shi ke aiki ka kuma ya bata ta yi digiri Allahu a'lam in ba haka ba za ta dawo da digiri ita ma wallahi da yawa wasu matan auren a nan suke koyon zinace-zinace lokacin muna yin legal 1998 zuwa 1990 zuwa 2000 akwai wata lokacin da muna shiga school of management a Kano muna zuwa mu yi revision idan jaraba ta su akwai wata mace a gabanmu za a zama za suna rungume ta kuma mata aure ce saboda haka akwai haɗari sosai akwai haɗari mai girman gaske ko da baka bari don Allah ba za ka iya bari saboda ya zamanto cewa ka kiyaye kanka daga cututtuka abu mafi haushi shi ne ka ga mutum matar shi kyakkyawa tana da fasali kuma ya bata tana zuwa jami'a kuma idan za ta je jami'a ba na gaji take sawa ba wani zai iya sha'awar ta kila ma a gaban shi ina waya da saurayi Allah ya ba mu dan cewa sanya rayuwarmu kamar yake to ba abu ne na farko shine ina baka shawara ta auri matar da take son ka wannan ita ce shawara mafi girma saboda kasancewar galibi in aka zo zamantakewa aure ana ganin ɗaibubbukan da ba a san da su ba kafin a yi aure to sannan shine yake lulluɓewa sannan na biyu galibi yanzu auren da ake yanzu kashi 98 cikin 100 ba don Allah mata suke auren maza ba suna aure ne saboda future ko kuma present so yana da kyau matar da take son ka ya zamanto akwai wani ɓangare ko da ba bai kai rabi ba da take son ka don Allah na biyu kar kai mata ƙarya idan kai mata ƙarya daga baya in ta gane ba za ku yi zaman lafiya ba na uku kai iya bakin ƙoƙarinka wajen ya zama makusantan matarka ko makusantan ka ba ta shiga harkokinku na yau da kullum lokacin muna yara 1998 Dr. Ahmad na biyu ce yake ba mu wata shawara yake cewa kar ka yadda babarka ta san abin da kake yi wa matarka kar ka yadda matarka ta san abin da kake wa babarka saboda haka in dai akwai yadda zai yiwu in kai aure ka ku zauna gida ɗaya da mahaifiyarka saboda galibi iyayenmu mata ba kowaɗanne ba ne in kana yi wa matarka hidima suke kallon shi a matsayin haƙƙi da Allah ya wajabta ma wasu suna kallo ne a matsayin ka ɗauko bare kana bauta mata da ga cikin sauran lokaci in kai wa matarka abu sai a ce kai wa ƙanwarka galibi su kuma matan idan matarka da mahaifiyarka suna yawan haɗuwa ana samun raini saboda mata ba su cika rattattin ɗin junansu kamar yadda maza suke respected din junansu ba yanzu mutumin da ya girme ka da shekara biyar da yawa za ka ga ba zai iya wasa da kai ba amma mace har jikarta sai ka ji su ma sun haɗa a ɗaki suna shewa to da haka yana daga cikin dalilan da ya sa yawanci raini yana saurin shiga tsakanin mata sannan daga cikin shawarwari shine ka yi ƙoƙari ka tsayi da kanka a gidanka kar ka yadda ran da baka samu kuɗin naman miya ba matarka ta ce za ta sauta ka in dai kana yin haka musamman matan zamani wata ran za ta yi maka goyi saboda za ta dinga ganin cewa ita ce take wasu lamuran na yau da kullum yana daga cikin shawarwarin da nake so na baka shine ya zamanto cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya sa kuka zauna ka yi ƙoƙari ka dinga haƙuri da ita saboda mata an halicce su ne da karkataccen haƙarƙari sannan kuma daga cikin abubuwa ka yi ƙoƙari kada matarka ta san samun ka ɗari bisa ɗari in ba haka ba za ta takura maka Allahumma hadina fiman hadai wa tawallana fiman tawallai wa barik lana fima atai wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadai innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man walayta wa la yudhillu man alayta tabaraka rabbana